Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani bom da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan Shia dake London Bak dake arewacin kasar Afghanistan jiya Asabar, ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikata akalla mutane 8. Wani mai magana da yawun 'yan sandan yankin, Muhammad Asif Waziri, da shaida BOA cewa fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan a babban birnin Lardin Mazai Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka jikkata, haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron. Abdulnafi Takur, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar. Na ji wata babbar ƙara, sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira, in ji wani ɗan jarida ƙasar Afghanistan Atif Aryan, wanda ya samu rauni a fashewar, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka. Mazauna ƙauyen Mukandi da ke gabashin Congo sun duba ragowar gidajensu da suka ƙone a ranar Juma'a, inda suka bayyana yadda suka tsire domin tsira da rayukansu, yayin da 'yan tawaye ke yanka makogaran mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukandi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba, inda suka ƙone gine-gine tare da kashe aƙalla mutane 39 da kuma jikkata wasu da dama, a cewar hukumomin yankin. Shugaban yankin Kasarreka Geographias ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke Mukundi, sun kashe mutane da adduna tare da ƙone gidaje, mutane suna tsoron komawa. Girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin Kivu ta Arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yaƙin shekarun 1990. Ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya, in ji wani mazaunin birnin Faluku Mukata, wanda na cikin waɗanda suka tsere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa, kuma ba ta ƙoƙarin cike wani giɓi a yankin gabas ta tsakiya, bayan da ta karɓi baƙuncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hurɗar jakadanci. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba tantance ba a jiya Asabar, yana mai cewa ƙasar China ba ta bin son kai ko kaɗan, kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas ta tsakiya. Ta ce China za ta ci gaba da tallafawa ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wajen warware bambance-bambance ta hanyar yin shawarwari da tuntuɓar juna don inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yarjejeniyar da aka sanar a ranar Juma'a don sake kulla hudar dangantakar Iran da Saudiya tare da buɗe ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru 7, ana kallanta a matsayin wata babban nasara ta diflomasiya ga ƙasar China, kamar yadda ƙasashen Larabawa na yankin Gulf suka yi la'akari da cewa Amurka na rage kasancewarta a yankin gabas ta tsakiya. Ƙasar Rasha na ƙoƙarin siyan komai daga ko'ina, ciki har daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya kamar Myanmar, don samun makamai game da mamayar Ukraine da ta yi, a cewar shugaban hukumar leƙen asiri ta Ukraine Kirilo Budanov. A wata hira da ya yi da BOA a baya-bayan nan, babban jami'in leƙen asirin Ukraine ya ce akwai wasu yunkurin siya ta hanyar wasu ƙasashe gagarumin janye makamai, yanzu suna ƙoƙari daga Myanmar. Gwamnatin mulkin soja ta Myanmar ta musanta zargin. La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
a yau shirin kasuwa kan dole sai ga rana a wata babban tasha da ake kira tashin baga da kuma tare kidan ta zama wata babban kasuwa da ta bibice wajen harahara da masu saida da kuma kamun kifi hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha wanda ai ya ce wa tasha ne na kasa da kasa wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashin baga hakan da bai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu kasashen ƙetare na daidaici wannan kasuwa ga kuma da hidan ya kasance da wasu ƴan kasuwan da suke sana'a kamar haka
sunana Yakub Gremani gashi muna nan kasuwar tashin baga inda kuma naga kana sana'ar sai da katiba ko kamar ya sana'ar yake gudana
eh to sana'ar da yake alhamdulillah sai da godiya zamu ce dan da dama an kawai sun wannan lokacin zuwan su har zuwa irin aji to kuma ba na da aka samu crashin din canyi kudin nan da ba lafi a koda suka zo amma ba sosai kamar da ba
kamar su wa zuwa yake su zuwa sai in kai naga wannan lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje makwabtan kasashe haka suna zuwa ko
eh to alhamdulillah su ma lokaci da dai haka suna zuwa irin difa haka ko ko lokaci a canjin mena eh a nan kofiya sun abun nan akwai kasashe dai na a jikin jemena da suna kamar dai mutanen jemena haka dai
wannan kasuwa na ku kamar ya za a iya bayyana irin me ake kamar saidawa a wannan
eh to alhamdulillah anan tasha dai zamu ce zamu fara da kifi dai haka dan shine uwa uba kifin ana kawa kuma ga kanwa kuma ga kuma irin muna da timber shed ana kawo irin su katako daga can akwanga meme da sauransu dai da kuma ga kasuwar mu da haka a gefin kuma ga kajihun su kuma ana kawo mana su irin a su Kano su Jos ko lokacin irin su a Yola haka dai da sauransu
to ganin cewa nan dan karancin nera haka a Najeriya kamar ya wannan shafi harkan kasuwancin ku
eh to alhamdulillah dama abun ya zo ne kuma mun gode wa Allah kuma abun da yasa da dai ka san cash ake zuwa da shi to kuma yanzu aka koma transfer amma transfer ma ba laifi in sun zo in mun musu bayani sun ce sai ayran account number in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan kuma yanzu an fara saba da account number duk
sunana Abdullahi Adamu
kamar me kuke sayarwa na
muna sayar da container na jirgi kwale kwale kenan kwale da gaske
eh kamar me yake da wannan container din
eh container ta mu ana buga jirgi irin kwale kwale haka da irin dan jirgi na injini da sauransu
jirgi ruwa kenan
eh
wanda ake kama kifi da shi kenan a can baga
a can baga da dai cikin cadi da shauran da guran da ake mu'amalar ruwa
kin cewa akwai wannan matsala na karancin kudi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku
eh gaskiya ya shafi sana'ar mu sosai dan a da ana zuwa su yi kaya ba mu kudi fari a hannu har ma wasu yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatar transfer da hauran so da karshe dai mu ma sai dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su yi kaya ko da ci aka yi baka ko biyar ko dubu biyar ko dubu goma zai ce babu hediya ma transfer duka
cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na container da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a
to gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara tara zuwa goma ina harkokin container na
kuma ana samun mutane daga ina zuwa su sayan wannan kaya
to gaskiyar lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen Chadi wasu Kamaru wasu nan cikin gida baga sune suke zuwa galibi suke sayan kayan suke mu'amalar harkokin su na jirgin ruwa da shi
alaikum assalamu alaikum sunana Mu'azu Isa ni ne sakatare na Fish Producers and Marketers Association Borno State
wato basu sana kifi kenan masu
kama kifi da sayarwa na jihar Borno
ya wannan sana'a ta kuka ke ne a cikin wannan hali da ake ciki yanzu
eh to sana'a mu din a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kudi a hannu kuma sana'a ce wadda tana bukatar kudade a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah
ganin cewa wannan sana'a da ɗaya sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen Arewa musamman mutanen jihar Bondo ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatu ku ne yau da kullum
alhamdulillah wannan sana'a ai babbar sana'a ce kuma ba ma mu yan kasuwa ba har ita gwamnatin jihar Borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu
kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na ku ta wani hanya kenan
eh akwai rabonan da muke biyan gwamnati gwamnatin jihar Borno to kaga ai zamu ce tana amfana tunda muna biya rabonan mutanen mu kuma ba su da wani gardama suna biyan sa bandan bawo dai wani matsala insha Allah tsakanin mu da gwamnati
wannan kungiya na ku tana kama da kuma saida kifi kamar wani kifi ne kuke kamawa kuna saida nan
eh dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya inda kifi ba na teku bane ba irin wanda babu shi a tashan baga
ganin cewa kuna saida wannan kifi kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin Maiduguri ake cin yau
a wannan kifin da yanzu muke samu ai ya fi karfin Maiduguri ka aje muna rabawa a jihohi daban-daban na Najeriya ba inda ba a kaiwa kifin jihar Borno har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa ba na kurkusa da mu ba dan na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajen su so kaga muna tura shi wurare da yawa gaskiya ba zan iya cewa ga adadin iyakar ruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba
in ka ce kifin Borno za ka ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje kamar har yanzu ana sha'awan wannan kifi
har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin Borno ne ai ba za ka bata lokaci ba don kifin yana da yafi kowanne irin kifi daɗi da zaƙinsa a wajen miya da kuma sauƙin aiki
sunana Murtala Gwani ya kamar yawa wannan harkan kasuwa yake tafiya
eh to a matsayin da na musulmi da zan ce dai alhamdulillah amma dai yanayin kasuwan gaskiya ba daɗi
menene rashin daɗin sa
saboda rashin kuɗi a hannun mutane gaskiya ba kuɗi a hannun
cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida
eh to muna saida kayan gwanjo ne takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantansu dai haka
akwai na maza a ciki
akwai na maza ba wanda babu
na'am ganin jiwa kamar shekara nawa kana wannan harka
eh to ina tashin nan dai na kai shekara biyar
to su wa suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka
eh to mutane dai daban-daban akwai baki musamman ma yan kauyuka local government haka
to ganin cewa akwai wannan matsala na karancin naira kamar ya wanda ya shafi harkokin kasuwanci
gaskiya ya tabarbare kan sosai babu dadi sosai abu to dai ce maka ni a yanzu ma sai maka kwana uku ma ban ce maka nayi cinikin da ya kai naira 2000
ganin cewa ana tunkaran zabe kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zabe da yake zuwa
to fatan mu dai Allah sa ayi zabe lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ya bamu shugabanni na gari shine fatan mu kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya
sunan Usman Ibrahim sunana
to gashi na ganka nan tashar baga kuma kana sana'ar takalma kin ki gara takalman nan ko kake yi ko sai su kake yi
eh sai su nake yi ina siya ina sayarwa
kasuwar take gudana
kasuwa ta alhamdulillah dai zace amma dai duk da ma dai kaman ba da da yanzu din ya dan canju al'amari sai ya tsaya tutu yawa muna dai zaman hakuri dai ko da ranka dan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci
da wannan muka kawo karshen shirin kasuwa aka miki dole ne wannan mako sai kuma wani makon dan me duka ya kai mu Haruna Dauda Biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Église Évangélique de la République du Niger sashin Zender muna yi ma'a Ubangiji Allah godiya da mu wannan lokaci da kuma damar yi maka nasiha akan haɗin kai na al'umma haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam sun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka dauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukan al'ummar duniya sun samu tushe daya daga Adamu da Hawwa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda dan adam yake fuskanta ayi magana talauci ayi maganar cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba za iya ayi nasara akai ba wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji Allah ya nufi mutum da yayi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana bukatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana bukatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai bukatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke hada kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗansu ta shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su hada kansu da wuri daya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum daya nazarin mutum biyu ya hina mutum daya saboda abinda wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su hada kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda dan adam ya hito daga tushe daya kamar yadda Allah ya halice shi haka nan kuma yake bukatar ɗan adam din nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke kaunar ka amma har ma wanda baya kaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zama lafiya
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za iya kare aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Bakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Yawwa barka dai.
To likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za iya kare aukuwar su su ne kamar abu da ake kira cataract shi ne na farko. Don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya. Na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yana ce duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan larurar har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti ta kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da kura da kuma iska yafi aukuwa ita ce trachoma kamar a Najeriya bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan da suke kusa da hamada kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku a gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine vitamin A deficiency wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan karancin sashen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba mu yaro abinci sashe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai kaga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta ta kuma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashi ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine yake jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai zai hana makanta sa'annan idan aka ba mu mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda nace cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kinga idan akai waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kinga ashe wanke ido akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare su sannan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwantsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani take ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes din ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da nayi magana su ne a gaba wanda za a iya maganinsu akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba dukkan su kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis kasiswon da river blindness da dai magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganinsu shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa yadda aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa yadda bashi ba makanta
likita waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin tsita yana da sutra kuma da sauransu shin akwai wani wato alama da suke nuna wa ne idan wani lokaci zaka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko
abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya zaka gane ganin ka baya bai inganta ba ko yana raguwa shine ka dauki hannunka guda daya ka rufe idan da kake tsammanin cewa yake da matsala ka bude daya sannan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude sannan ne zaka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya raguwa abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido yayi ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idan shi yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwa suke faruwa wani abun ba mai tsanani bane wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike
yaya za a kwatanta ma yawan mutane da suke makancewa bayan za a yi maganin abun musamman ma a Najeriya
ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa so ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya asibitoci kenan tun daga kananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya
abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin shin kayan aiki da za a yi amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala bayan wannan in ma an samu kayan aiki to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani yake asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne ai akwai magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da hadi again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abun hannu isasshe koda mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai bukatar mutum ya samu training kwarin cewa akan abin da kake wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course
don
ana maka yauwa ana maka hora ana kana samun horo akai from time to time don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu ana wannan ina suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai
yawanci za ka ga wasu ruwa da za ka ko samari sun taso babu ido sun makance za su ce maka bakon da horo ba haka a karfe su ba to ya za a shawo kan wannan ita matsalar
to kin ga ai measles kike magana bakon daure shine measles a measles ita kanta ba ta jawo komai sai ita take sa a samu vitamin A deficiency wannan bakon dauren saboda kwayoyin cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi kwayoyin cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayen mu suke yi idan mutum yana da bakon dauren a dauko maganin gargajiya a sa ido shi ma yana jawo matsala to amma dai abin da measles an san akwai dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin A deficiency da kuma makanta kin ga ita ma measles za a iya tarewa dalili karban menene vaccine kin gani wayannan rigakafi good rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa yadda mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailan Abubakar Isa sai kuma ni Hawwa Umar dan shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya